Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Litinin 22 ga watan Mayu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, a yau Litinin mazauna Khartoum babban birnin Sudan sun ce rundunar sojin kasar ta kai farmaki ta sama a birnin. Jama'an Ukraine kuma sun faɗa a yau Litinin cewa a daren jiya sojojin Russia sun yi lugudan wuta da makamai masu linzami. Kana kasar Chad ta maida martani akan taron kolin kungiyar kasashen G7 mafi karfin tattalin arziki a duniya, inda ta kira taron da bitar kiyayyar China.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da matatar mai mafi girma a nahiyar Afirka mallakar kamfanin Dangote a jihar Lagos. Masana sun ce matatar man za ta yi tasiri sosai a Najeriya.
Magana da yake yanzu ana shigo da mai ne daga kasan waje, ana kashe ajiyarmu na dola wanda Najeriya ke ajiyewa, wanda ya kamata da amfani da shi a wasu wajaje amma ana subsidy. To kaga wannan refinery idan ya fara aiki zai wadatar da Najeriya, kuma ma za a iya samun ma sauran da za a iya kaiwa kasashen waje.
Idan muka leka kudu maso kudancin Najeriya za ku ji cewa shalkwatar rundunar mayakan ruwa ta kasar ta gano wasu sojojin ruwa na bogi da ke aiki a yankin. Bayan haka za ku ji yadda 'yan Nijar suka fara bayyana fatan ganin shugaban Najeriya mai jiran gado Bola Ahmed Tinubu ya ci gaba da karfafa daɗaɗɗiyar hulɗa da ke tsakanin kasarsa da kasashe makwabta musamman jamhuriyar Nijar.
Duk abin da za a yi tsakanin mu da Najeriya idan babu kwanciyar hankali babu abin da zai tafiya. Ba karamar tagwaitaka ba mace za mu cewa tsakanin mu da Najeriya kenan. Kwanciyar hankali shine mahimmanci na farko da Tinubu ya kamata ya kama. In ya kama wannan insha Allah sauran dangi za su biyo baya.
To zazza ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin ilimi wanda baban gida Jibrin ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. A yau Litinin mazauna Khartoum babban birnin Sudan sun ce rundunar sojin kasar ta kai farmaki ta sama a birnin da nufin kwace yankin abokan gaba na sojojin sa kai sa'o'in kafin fara aikin shirin tsagaita wuta da tsawon mako guda domin tabbatar da bada daman kai kayayyakin agaji. Wajen shaidan garin da ido ya ce da yammacin jiya Litinin jiya Lahadi ne sojojin suka kaddamar da farmaki, inda suka auna motocin sashen sentiri na sojojin sa kan da suke aiki a wani unguwar masu hannu da shuni a babban birnin tun lokacin fara yakin tsakanin bangarorin biyu a ranar 15 ga watan Afrilu. Bangarorin biyu sun faɗa cewa sun amince da tsarin tsagaita wutan da ke fara aiki da ƙarfe 9:49 agogon ƙasar, wanda ya daidai da ƙarfe 7:47 agogon GMT. Ko da yake an ci gaba da yaƙi a shirye-shiryen baya na tsagaita wuta, amma wannan ne karin farko da bangarorin suka amince da yarjejeniyar a hukumance. Yarjejeniyar ta shirya wani tsarin sa ido wanda ya hada da sojojin da kuma sojojin sa kan na RSF da ma wakilai daga Saudi Arabia da Amurka, wanda suka kulla yarjejeniyar bayan tattaunawa a birnin Jidda. Jami'an Ukraine sun faɗa a yau Litinin cewa a daren jiya sojojin Russia sun kai hare-hare da makamai masu linzami da jirage marasa matuka a kan yankin Dnipropetrovsk, inda suka lalata gine-gine kana akalla mutane 8 suka jikata. Gwamna Sarhi Lisak ya kafe a shafinsa na Telegram cewa bardan ta hada da lalata gidajen fararen hula da kuma motoci. Sojojin saman Ukraine su ma sun buga a shafinsu na Telegram cewa a harin na Russia ta yi amfani da makamai masu linzami 16 da kuma jirage marasa matuka guda 20, amma sojojin saman Ukraine din ta ce ta kakkabo makaman guda 4 da kuma jirage 20. Russia ta kara kaimi a hare-harenta ta sama akan Ukraine a cikin 'yan makonnin nan, yayin da Ukraine ke shirin wato kai hari na ramuwar gayya domin sake kwato yankunan daga Russia.
Madalla, kafin ku ji ƙarashin labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yau Litinin ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da matatar man kamfanin Dangote a jihar Lagos, wadda ita ce mafi girma a nahiyar Afirka. Masana sun ce sabuwar matatar man za ta kawo ci gaba sosai ta fannin tattalin arzikin ƙasa idan ta fara aiki sosai. Bikin bude matatar dai ya samu halartar shugabanni da wakilai daga kasashe makwabtan Najeriya, ciki har da Jamhuriyar Niger. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril na dauke da ƙarin bayani daga Lagos.
Shi dai wannan an ka ta fara matatan man fetur da ke wajen birnin Lagos mallakar kamfanin Dangote, wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari mai barin gado ya kaddamar a yau din nan. Kamar da shugaban kamfanin Dangote Alhaji Aliko Dangote ya yi bayani, shi ne mafi girma a nahiyar Afirka wanda aka gina domin sarrafa gangunan mai na man fetur fiye da 650 a duk rana, wanda kuma aka kashe dala na gugar dala har dala biliyan 20 wajen ginawa.
Increasing shortages of petroleum products in our country and the consequent challenges on our economy and its negative impact on the lives and livelihoods of our people.
Don haka Alhaji Aliko Dangote ya ce a lokacin da matatan man fetur din zai fara aiki gadan-gadan a tsakanin watannin Yuli zuwa Agusta, zai taimaka wajen samar da man fetur a cikin gida da kuma kasashen Afirka kai har ma dai da duniya baki daya. A jawabinsa, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya daga wa kamfanin na Aliko Dangote tuta bisa jajircewa wajen gina wannan katafaren kamfanin sarrafa man fetur irin sa na farko a Afirka. Shugaba Buhari ya ce gwamnatinsa ta baiwa 'yan kasuwa damar kafawa da mallakar kamfanoni masu zaman kansu domin samar da aikin yi da kuma kawo ƙarshen hasarar da gwamnati ke yi wajen tafiyar da wasu ma'aikatan gwamnatin, inda ya kira ga gwamnatin da za ta karɓe shi ta ita ma ta jajirce wajen yin koyi da matakan da ya ɗauka na samar da kamfanoni masu zaman kansu. Don haka ya yaba Alhaji Dangote bisa wannan aiki na gina matatan man fetur. Shi ma a ɓangarensa shugaban Jamhuriyar Nijar Bazoum Muhammad ya ba wayi da jajircewa irin na Alhaji Aliko Dangote kamar haka.
Na yi farin ciki da Allah ya bani wannan dama na zo yau na halari sabgar na ta fara aikin da aka yau shekara 10. Wannan aikin ya nuna cewa Alhaji Aliko Dangote dan Najeriya ne kuma mai kishin kasar Najeriya gaba daya. Mu a matsayinmu na Afirka kuma masu kishin Afirka mun yi
menene alfanu matatan man fetur ga Najeriya da sauran kasashe irin wanda Aliko Dangote ya gina. Dr. Babangida Jibrin Wusheshi, masanin haƙowa da sarrafa man fetur ne a Najeriya.
Kuma amfanin shi wannan alfanari shine kaga za a samu ma matasa ayyuka, kamar kwanaki akwai iyasi da ya nuna kamar injiniyoyi kusan 1,000 'yan Najeriya an ba su aiki, kuma kaga da yake yanzu ana shigo da mai ne daga kasan waje ana kashe ajiyar mu na dola wanda Najeriya ke ajiyewa ya kamata da amfani da shi a wasu wajaje a mahala subsidy. To kaga wannan refinery idan ya fara aiki zai wadatar da Najeriya, kuma ma za a iya samun ma sauran da za a iya kaiwa kasashen waje.
Manyan baki ciki da wajen Najeriya ne suka halarci bikin kaddamar da matatan man fetur din da suka hada da shugabannin kasashen Jamhuriyar Niger da Senegal da Ghana da Togo da kuma wakilin shugaban kasar Chadi. Babangida Prin, muryar Amurka daga Lagos.
Madalla a gaida Babangida Jibril, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Jaridar Global Times ta gwamnatin kasar China ta kira taron kolin kungiyar kasashen G7 mafiya karfin tattalin arziki a duniya da taron bita na kiyayyar China, bayan da Beijing ta gayyaci jakadan Japan kana tashin Burtaniya a martaninta na sanarwar da aka fitar bayan taron kolin na Hiroshima a ƙarshen mako. Sanarwar dai wato ta bai daya a taron na ranar Asabar ta kebe kasar China akan batutuwan Taiwan da batun tilasta sayan makamai nukuliya saboda tattalin arziki da take yancin bil'adama, inda ta yi nuni da rikice-rikice tsakanin Beijing da kungiyar kasashen mafiya karfin tattalin arzikin ciki har da Amurka. Amurka dai tana kokarin cusa kiyayyar China a zukatan kasashen yammacin duniya, inji jaridar Global Times a shafinta na bayyana ra'ayin edita na yau Litinin, wanda ta yi wa kanun labarai da G7 ta shiga taron bitar kiyayyar China. Ma'aikatar harkokin wajen Beijing ta fito karara ta bayyana adawarta ga sanarwar G7 kana da yammacin jiya Lahadi ta gayyaci jakadan Japan na kasar China a matsayin wani bangare na nuna rashin amincewarta da Japan da ta dauki bakoncin taron kolin. A ƙarshe a yau Litinin, shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya nada sabon shugaban hukumar tsaron ƙasa. Kafar yada labaran kasar ta ce Ali Akbar Ahmadan, kwamandan askarawan juyin juya hali, zai zama sakataren majalisar kolin tsaron kasa. Ahmadan ya maye gurbin Ali Shamkhani, wanda ya rike mukamin tsawon shekaru 10 kuma ya taka muhimmiyar rawa wurin dinke baraka da Saudi Arabia da ke zama abokiyar gaban Iran a yankin. Ahmadan ya yi aiki a matsayin shugaban haɗakar manyan hamsoshin dogarawan juyin juya halin, kana ya shugabanci cibiyar tsara dabaru.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake leƙa ɓangaren rahotanninmu. Shalkwatar rundunar sojojin ruwa ta Najeriya ta gano wasu sojojin ruwa na bogi da ke cin karansa babu babbaka a yankin kudu maso kudancin ƙasar, inda suke musgunawa mutane tare da damfarar wasu. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoton daga Abuja.
A lot of concern that there are so many unscrupulous impostors.
Kakakin hedikwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya kenan, Navy Commodore Ayo Vogan, ke mani karin bayani dangane da yadda suka gano tare da cafke wasu bata gari da kewa rundunar mayakan ruwan Najeriya sojin gona. Waɗannan sojin ruwa na bogi da ke sanye da kakin mayakan sojin ruwan na hada-hadar su ne a kudu maso kudancin Najeriya a cikin izza da nuna isa, suke kuma damfarar mutane a wani lokaci ta hanyar sai da fam na daukar aiki.
Worrisome enough, many of these.
Commodore Vogan yace abin damuwa anan shine waɗannan sojin bogi da ke a birnin Lagos da jihohin da ke gabar teku na gabatar da kansu a matsayin sojojin ruwa waɗanda ke sanye da irin kakin sojin ruwan Najeriya da lambobin girma da kuma ban tarkace da ake makalawa jikin uniform na sojoji. Yace za a dau tsoraran matakai akan su yayin gama bincike, sannan ya nemi jama'a mazauna wannan yanki da suka yi rahoton duk waɗanda ake ganin ba su yadda da take-takensu ba domin ɗaukar mataki nan take.
Make report to the Navy and to the police.
To kome masana ke cewa kan haka? Dr. Hassan Gimba Ahmad mai sharhi ne kan sha'anin tsaro.
Babun mamaki bane, domin kuwa abinda kullun nake fadi shine matukan kasa za a gudanar da ita ba bisa doka da ka'ida ba, to ba abinda bai zai iya ya faru ba. Kaga domin rashin bin doka da kuma hukunta wanda ya karya doka a kasan nan me ba a samu ba naje. An samu makarantu naje, an samu mutane da aka ciyar da kudin gwamnati zama nin corona da bayan corona wai za ciyar da makarantun na jebu, mutanen na jebu. An samu waɗanda sun samu mukamai a kasan nan, wasu zaben su aka yi, wasu kuma an nada su ne da takardu na jebu. Yanzu hakan kana tafiya in ba kai hankali ba, kuma shi yafi sauki zaka cicimma yan sanda da sojoji akan hanya da uniform da motoci da makamai, amma kuma na jebu. To duk waɗannan abubuwan suna faruwa bayan magani su ba, menene yasa ba za a samu kuma sojoji har da kuma command din su da koman su na jehu ba? Za a samu magani wannan abun Malam Hassan, kawai shine bin doka da oda, komin girman ka komin kankancin ka, kuma duk wanda ya laifi komin girman shi komin kankancin sa a hukunta shi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina. To yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Niger. A yayin da shugaba Muhammadu Buhari mai baran gado ke shirin miƙa mulkin Najeriya ga shugaba mai jiran gado Bola Ahmed Tinubu, 'yan Nijar sun fara bayyana fatan ganin sabon shugaban na Najeriya ya ci gaba da karfafa daddadiyar hulɗa da ke tsakanin kasarsa da kasashe makwabta, musamman jamhuriyar Nijar da ke da alaƙar kwad-da-kwad da Najeriya. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai.
Koda yake an doshi hanyar bude wani sabon babin siyasa da na tafiyar da lamuran mulki a Najeriya, 'yan Nijar na mai da hankali da yin bitar muhimman abubuwan da suka wakana a tsawon shekaru takwas na shugaba Muhammadu Buhari. Shugaban kungiyar Wadi Sanwa Nasiru Saidu bai manta ba da ikirarin shugaban mai shirin barin gado akan batun tsaro.
Lokacin da ya hau mulki a tuna ya ba da wa'adi wanda zai karewa da wannan lokaci na Boko Haram. A yau dai abun ko yana da sauki, to akwai sare-saren shi kuma 'yan kasar shi da yawa 'yan za su suka ra'ayin mulkin shi suna farawa da tsaro ne. Lallai ba a samu yanayi na handama dukiyar kasa kwarai lokacin da ya gudanar da mulki. Amma a ƙarshen mulkin shi, lokacin da ya yi wannan canjin nerori, mutane ba su ji daɗin shi ba. Amma da yake an samu an tsara zaɓe a ƙarshe wanda shi sabon shugaban ƙasa yanzu ya ci, to ka gani wannan abun yana bayan 'yan Najeriya.
To amma masanin doka Sama'ila Idi Ɗanbuzu na mai cewa bitar ayyukan Buhari abu ne da za a iya cewa ta kasu ta rabu.
Na yi wani holin ciki ladda shugaba Buhari ya tai da magaran da za a yi abin da muke cema DG December na da magaran. Lokacin yana kare na farko ne za a ta iya zaɓe ya tai wannan abu na da magaran. Tafin da an kai mashi, me yasa aka mashi wannan tafi? Saboda mandal mutane sun ganta ga ƙasa. Sun ga alheri, an ga arziki, to kash sai kasance fi sabilillahi wanga na biyu, wallahi akwai wahalu da yawa.
Samar da wadatar abinci ta hanyar bunƙasa noma mataki ne da Salisu Ahmadu ke ganin dole a saka shi a jerin ayyukan ci gaban da shugaba Muhammadu Buhari ya samar a tsawon wa'adi biyun da ya yi a kankaraga.
Shinkafar da take shigowa daga waje sai an yi noman da talaka ya ci da talaka. Ai a lokacin nan in kai lissahi Najeriya hatta huddo da gujiya da hatsi da shinkafa, kasuwanci tattalin arziki, mutane suna cikin mugun matsayi. Abin da yake kamata ya gane, hulɗa tana zama hulɗa, ƙasa tana zama ƙasa in akwai shigewuci. Sai ya zo ya hurihe iyakoki da yare oliyo da ƙasa ta arzitu, sai ya zamanto mutane ne suka arzita kansu don saboda wasu gagga suka zama manyan masu kuɗi.
Kamar yadda Bola Ahmed Tinubu ya yi shela a zamanin yakin neman zaɓe cewa zai ɗora daga inda gwamnatinsu ta APC ta tsaya, manazarta daga Nishar na gargaɗin shugaban mai jiran gado ya kula da harkar tsaro, domin yin hakan yunkuri ne na samar da zaman lafiya ba wai a Najeriya kawai ba, hatta makwabta irin su Nijar.
Bisa iyakokinmu akwai 'yan ta'adda waɗanda su shigo suna ɗaukan mutane suna tambayar kuɗi. Abinda mu bamu sani ba cikin ƙasarmu, muna fatan a lokacin mulkin shi zai tunkari wannan matsala ta musamman wadda ta shahe mu ta shahe su, ya samu ya ciyo kanta, kuma muna fatan ya haɗa hankula na mutane na bisa iyakokinmu.
Duk abin da za a yi tsakaninmu da mu da Najeriya, idan babu kwanciyar hankali babu abin da zai tahiya. Mil 1,500 ke da kai tsakaninmu da mu da Najeriya, sabidirke ba karamin makwabtaka ba ce, ba karamin tagwaitaka ba ma ce za mu cewa tsakaninmu da mu da Najeriya. Kenan kwanciyar hankali shi ne mahimmanci na harko da Tinubu ya kamata ya kama. In ya kama wannan, insha Allah sauran dangi za su biyawa baya.
Dangantaka a tsakanin Nijar da Najeriya wani abu ne da ya kai matsayin da galibin 'yan kasashen biyu ke amanar cewa ƙasa ɗaya ce da Turawan mulkin mallaka suka shata wani layin da suke kira iyakar Najeriya da Nijar. Irin haka ne ya sa shugaba Buhari a ranakun farkon ɗarewarsa karagar mulki, wato a shekarar 2019, ya yi rangadinsa na farko a ƙetare da jamhuriyar Nijar. Abinda ake ganin zai yi kyau Tinubu ya yi koyi da shi a matsayin haƙƙin makwabtaka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen musulunku jama'a kiran mu nake bisa dajewa.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwadan adam na wannan mako. A cikin shirin namu za ku ji hirar da muka yi da wani dalibi da ya halarci makarantun tsangaya a ƙasar Morocco, inda kuma ya shaida mana yadda ake gudanar da tsarin karatun tsangaya irin na almajiranci a wayancan ƙasashe na Larabawa, da kuma sabanin yadda ake gudanar da shi a nan Najeriya. Kamar da mai saurare ya sani dai, makarantun tsangaya wani tsari ne na koyar da ilimin addinin musulunci. To sai dai yadda ake gudanar da shi a wasu sassa na duniyar musulmai ya sha bambam da yadda har yanzu ake gudanar da shi a nan Najeriya, musamman ma dai arewacin ƙasar, inda har yanzu almajirai ke ci gaba da gararamba domin bara na samun abin sakawa a bakin salati, lamarin da yake ci gaba da haifar da cece-kuce tsakanin shugabanni da malamai ko alarmomi a ƙasa. Wata ƙididdiga da hukumar UNICEF a shekara ta 2014 ya nuna cewa akwai almajirai kimanin 10,000 da ke karatun tsangaya a ƙasar. Alaramma Baffa Gadi na ɗaya daga cikin 'yan arewacin Najeriya da suka samu sukunin yan karatun allo a ƙasar Morocco, kuma ya shaida mun yadda ake gudanar da karatun a can da kuma Najeriya.
Ni dai alhamdulillahi na yi karatun Alkur'ani, wato kuma karatun da na yi na Alkur'ani irin na allo na yi tun lokacin na gargajiya dai da ake yi na karatun Alkur'ani a rubuta a wanke. To yadda muka sani, wannan karatun allo ta ɗauko asali shekara da shekaru haka ake yinta. Shuwagabanni malamai masu hannu da shuni su sani cewa karatun allo na Alkur'ani da ake yi na kaka da kakanni, ni a nawa ra'ayin yadda na duba na gani, ina so ne su ɗauka su sa shi a ma'auni, su auna su gani. Za mu duba mu ga tarbiya na ɗan musulmi a yau, balle kuma an ce karatun allon nan za a ɗauke ta, saboda su mahukunta ko kuma shuwagabanni da malamai da aka zauna aka tattauna da su suna nuna cewa a ɗauke almajiran a kai su makaranta ta zamani, a nan su dinga karatun zamani suna yin na allo. Yana da kyau, amma su sani za su rage yawa da kuma kima ta karatun. Me yasa na faɗa haka? Za mu ɗauki tarbiyyar yara a yau, yadda duniya ta zama ɗan shekara 30 tarbiya ya take a wajensa, haka ɗan shekara 40, haka ɗan shekara 50 zuwa 70. Duk wanda ka tambaya a cikin wa'annan mata za su gaya maka tarbiya ta canja, tarbiya ya lalace gaba ɗaya. Mu ɗauko misalan makarantun zamani na gwamnatin, a duba su a gani suna da cancanta, suna da wannan cancantan, suna da wannan kulawan, da har za a ce za a ɗauki karatun allo a kai shi a mayar da shi na zamani, yara su dinga zuwa suna yi kuma a garuruwansu.
To ganin irin wannan bayani da ka riga kai, yana nufin kenan baka goyon bayan matakan gwamnati musamman na tarayya na yin gyara a wannan fiya na karatun tsangaya kenan ko almajiranci?
Ni ba wai ina ja da gwamnati ko kuma in ce ba daidai bane, a'a, ina ba da shawara ne a ɗauko tarbiya na ɗan musulmi wanda ya fito karatun zamanin zalla, da wanda ibi ta hanyar karatun allo ya fito, ko kunya sai kaga suna da bambanci. Na ji hirarraki da yawa da aka yi da mutane mahukunta game da karatun allo ga yadda ya kamata ya kasance. Suna ganin cewa gwara a ce an kawo yaro karatun, an kawo kuɗin abinci, an bashi a daina bara. Daina bara kan muna goyon baya 100% in an ce almajiri ya daina bara. Amma ya rubuta allo, ya wanke, ya karanta. Ni fa ina kira ga malamai da mahukunta da masu hannu da shuni cewa kada a kuskura a ce za a hana wannan karatun allon, a ce za a mai da shi na zamani. In an mai na zamanin ana karatu, yes, mun sani gashi Qur'anin ne ana karanta, amma adadinsa, yawansa zai ragu. Abinda muke nuni a kai kenan, yawan karatun allon in dai aka mai da shi na zamani, suka ɗanɗana zaƙin sa uniform su je can su dawo, karatun Qur'ani yawansa a Najeriya zai ragu. Kaman kasashen Larabawa, inda muka je muka gani, kama daga Misira, Kayanku, Tunisia, Algeria, Kadawo, kuma Sudan, da sake dawowa ina ne zan ce Morocco, yadda suke karatun allon sun mai da shi na zamani, amma ba irin namu ba. Za a je a gina makarantan allo ne, ginanne da ɗakuna da komai, ga masallaci, ga ƙaton waje an rufe, ga allana azibi, da tawada yadda muke yi a nan Najeriya. Za su rubuta su wanke allo, su rubuta su wanke, su je su yi darasi, a musu malami, ya musu darasu, a gyaggyara, a zo a sake durƙusa akan allo.
mujallan nan ana goma shi, wani idan ya yi saukan farko, wani idan ya samu 40-20 sai ya je ya shiga makarantar zamani. Idan aka ce an mai da shi na zamani, za a samu haka, za a samu irin wannan tarbiya ya zai kasance ladabi.
To wani kira za ka yi ga hukumomi na ganin an dauki matakan da suka kamata na inganta wannan tsari na karatun allo ko kuma karatu irin na tsangaya?
Ni ina kira ga mahukunta da masu amfani da shi da malaman mu a sake zama a duba wannan. Idan za a hana bara, in gwamnati za ta dinga ciyarwa, in kuma iyayen yara ne za su dinga ba su abinci ko kuma kudin abinci, yana da kyau. Amma a yi karatun allo, yaro abin da ya samu ya dan tasa sai je shiga na zamani. Ita na zamani ba ta shi ba, amma ta Qur'ani in ba a gino da ita ba, ba za ta shiga kai ba, ba za ta zauna ba. Zan ba da wani misali a cikin abubuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da umarni har da karatun Qur'ani a ciki abin da yake mu fara da shi. Amma yanzu ba ina nufin cewa ai mahukunta sun ce za a daina bane, sun ce za a yi amma a zamanance. Mu kuma muna duban aka koma a zamanance, mu dauko tarbiya mu gani ya tarbiyan zai zama na biyu kenan, na farko kenan, na biyu kuma adadin karatun zai rabu. Sahabbai ridwanullahi alaihi salam a masallacin Annabi suna zaune da tare da Annabi, yace musu lallai wannan zuciyan tana tsatsa tana datti. Suka ce masa, ya Rasulullahi, menene maganinta? Sai ce musu, karatun Alkur'ani, inda za a dinga karantawa zuciya za ta wanke.
To masu sauraro, a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya, sai mako na gaba za ku ji mu da ci gaban wannan shiri, inda za ku ji ta bakin Sayyid Hassan, daya daga cikin jagoran da ke neman a kafa hukumar kula da makarantun tsangayu a Najeriya. A madadin bakon namu Baffa Gali da jami'ar da ta daidaita wannan shiri da bada umarni Julie Leather Gresham, na ku Babangir Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da
tuma da la gaida Babangida Jibril. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Samaila Agnes Malam Fatori, mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar, ya ce salam biyu ya Hausa. Kaddamar da matatan man fetur wanda mai girma shugaban kasarmu Buhari ya yi a yau, wanda Alhaji Ali Kwadangote ya samar, wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske. Ganin irin asarar da ake yi wajen tace man fetur da ake yi a kasar waje, sannan a shigo mana shi cikin kasarmu Najeriya. Kuma ya kamata gwamnati ta ƙara ƙaimi wajen gyara tsaffin matatun man fetur da suka lalace, domin ƙara samun gina tattalin arzikin kasar tamu. Sako na gaba ya fito ne daga Babandi Mamman Bande da Ali Sarkin Yakin Nima da Tasiu Unguwar Tudu. Suka ce muna yin Allah wadai da kashe mutane tara a wani hari da 'yan bindiga suka yi a ƙauyen unguwar Dakwa da ke kusa da unguwar Dogon Dawa a ƙaramar hukumar birnin Gwari a jihar Kaduna. Muna fatar mahukuntan jihar Kaduna za su ɗauki matakin inganta tsaro. Allah ya sa mu dace, amin. Muna jinjinawa kungiyar likitocin Najeriya a game da janye yajin aikin gargaɗi na kwana 5 da ta shiga, da fatar Allah ya kawo fahimtar juna a tsakanin kungiyar da mahukuntan Najeriya. Sako daga Sani mai langelenge Yalwa Yawuri. Shi ko sakon Shehu Adamu Rajau cewa yayi, muna fatan sabuwar gwamnatin Bola Tinubu da za ta fara sati mai zuwa ta kasance gwamnatin da za mu shige ta da dariya daga farko har ƙarshen ta. Ba aka san hakan ba, domin dai an ce jiki magayi. Sai sako daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, ta ce salam biyu ya Hausa. Hakika yunkurin wasu 'yan majalisun dattawan Najeriya na taka shugaba Buhari birki a ƙoƙarinsa na ciyo bashi daga ƙasashen waje, wai da nufin rage wa talakawan Najeriya raɗaɗin bakin talaucin da ke damunsu, ganin yadda da wata mummunan manufa za a ranto. Don haka mu talakawan ƙasar san ba mu amince ba. Daga ƙarshe ina addu'ar Allah ya ba mu shugabanni na gari masu kishinmu da ƙaunar ci gabanmu.
To madalla, yanzu kuma ga takaitaccen labaran duniya.
A yau Litinin mazauna Khartoum babban birnin Sudan sun ce rundunar tsaron sojan kasar ta kai farmaki ta sama a birnin da nufin kwace yankin abokan gaba na sojojin sa kai sa'o'i kafin fara aikin shirin tsagaita wuta na tsawon mako guda domin ba da damar isar da kayayyakin jin kai. Jaridar Global Times ta gwamnatin kasar China ta kira taron kolin kungiyar kasashe G7 mafiya karfin tattalin arziki a duniya da taron bita na kiyayyar China bayan da Beijing ta gayyaci jakadan Japan kanin tattaunawa Burtaniya a martanin ta ga sanarwar da aka fitar bayan taron kolin a Hiroshima a ƙarshen mako.
To masu sauraro anan zamu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da radar za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin da ma injiniyan mu Al Santos. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.